أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي هذا مؤمن مليسي نا أصبر 24 رمضان shekara ta 1436 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 11 ga watan 7 a shekara ta 2015 a lissafin da ake kira miladiya. A cikin ayoyin da muka saurara yanzu, dama mun tsaya jiya inda muke karanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani dangane da zuwan mala'iku ga annabi Zakariya da ya masa bushara da samun ɗa har an sa masa suna Yahya, wanda zai zama shugaba ne shi kuma katangagge ne daga kusantar mata, sannan kuma annabi ne daga cikin bayin Allah. Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam yake cewa ta wannan bangare ta yaya wannan ɗa zai zo gare shi bayan kuwa girma ya same shi, kuma sannan matarsa ga yadda take ba mai haihuwa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar yadda Allah maɗaukaki shi ne mai yin komai da sababinsa, to shi ne zai yi wannan ɗin abinda aka saba na sababi ya zama ba shi ne ya aiki ba. Shi ne sai ya kuma tambaya, yake cewa rabbi ji'alli aya, nan ne za mu tashi ko? Qala rabbi ji'alli aya, yace ya Ubangiji ka sanya min wata aya, ai alamatan ala wujudil walad, wata alama na cewa ɗan ya samu. Kala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ma'ana ɗan ya samu, yana nufin masu malamai sun fassara shi da cewa lokacin da matar ta ɗau ciki, in ga wata alama da zan alama mana da zan gane cewa lalle wannan abu ya tabbata. Kala sai Allah ya ce masa ayatuka, ayan nan taka da zamu baka ko alamar da zamu baka da za ta nuna maka cewa wannan bukata taka ta biya shine Allah tukalliman nasa 3 ayyamin illa ramza, ya zama cewa baka iya wa mutane magana, ba za ka yi wa mutane magana ba 3 ayyamin har wuni 3. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a nan a suratu Maryam da zamu zo nan gaba. Allah subhanahu wa ta'ala abin ne fa Allah tukalliman nasa 3 layalin sawiya. Malamai wasu suka ce can an ce layalin, nan an ce ayyam, ashe kenan za a yi jam'i abinda ake nufi, domin mun san Balarabe in ya ce yawm yana nufin yini daga fitowar alfijir zuwa magriba, shi ake nufi da yawm. dare kuma daga magriba zuwa fitowa alfajir shine dare dan haka can an ce layalin nan kuma an ce ayyamin tare da cewa in akai itlaqin layalin yana daukar ayyam in akai itlaqin ayyam yana nufin hadda layali to nan tunda mun samu wannan abubuwan guda biyu an fade su a cikin alqur'ani sai a fassara su da cewa ashe abin da ake nufi zai wuni uku da dare uku kuma dama idan bahaushe ko balarabe ma in yace kwana uku to ai ba a nufin iya dare ba a nufin iya yuni ana nufin da daren da yuni dan haka waccan ta fassara wannan ta fassara ba rikici a ciki ana nufin dai dare uku tare da yinin su baki daya a can da yace sawiyan nan kuma bai fadi sawiyan din ba wasu malamai sun ce sawiyan sifa ce ta wato kwanaki guda uku madaidaita wasu malaman kuma suka ce kamar malam shinkiti ina tuna abin da yake cewa abin da ake nufi da sawiyan din can wanda zamu zo akan ta suratu maryam ina nufin Allah zai hana ka magana ba tare da cewa baka da lafiya ba ma'ana anta sawiyul khalqati sawiyul khilqati halittar ka kalau kai ba kurma ba ba bebe ba amma kuma ba za ka yi magana ba ma'ana dan a tabbatar da cewa wannan wata mu'jiza ce ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa ba ana nufin wata illa da take jikin sa da ta haifar masa rashin iya magana din ba a'a magana ce kawai aka hana shi zai kwana uku bai magana ba ita ce alamar cewa matarsa ta dauki ciki ko kuma zai samu da illa ramzan ramzan ana nufin ishara sai ishara duk abin da zai faɗa sai dai ishara da ko kaza kai mi ko kaza kamar yadda zamu zo mu ji a umarnin da yayin mutane su yi tasbihi ai yace yanhabisu lisanuka harshenka yanhabis zai kame an kalamihim daga yi musu magana min ghairi afatin ba tare da wata cuta da ta same ka ba ba wata musifa ba babu kurmanta babu bebanta wala su'in babu kuma wani mummunan abu da ya taba ka fala taqdiru illa ala al-isharati war-ramzi ba za ka iya komai ba sai ishara kawai da nuni وهذا آية عظيمة wannan ko aya ce babba Allah taqdira alal kalam idan mace ba za ka iya yin magana ba wa fihi munasabatun ajiba to nan shine malam zai kawo mana wani darasi babba daga cikin wannan aya yace akwai wata munasaba abun mamaki nan ce munasaba malamai na shagaya mana suna kokari in ba alittafan tafsiri sai su ce ayan nan kuwa ta dace da kaza ta dace da kaza ko kuma za mu iya zaƙulo abu kaza daga cikinta da zai nuni akan dacewar wannan ayar a wannan wurin ta biyo bayan wata aya ko makamancin irin wannan har ma ana wasu na kiransa ilmin munasabat hanna ta gaya mana littafin malam biqa'i da ya rubuta akan wannan ilmin munasabat malam biqa'i yana cikin malamai na sunna masu kokari ya yi rubutu akan wannan misali a ce wannan ayar ko wannan surar zuwanta bayan sura kaza akwai wata dacewa akwai kaza akwai duk abin da suke nufi fito da hikimomi daga cikin yadda zubin alqur'ani yake ko ta magana da Allah subhanahu wa ta'ala yayi sai a faɗi hikimar ita ce kaza hikimar ita ce kaza to nan abin da zai gaya mana shine zai gaya mana kenan shine yake kira da munasaba yace a wannan aya akwai wata munasaba abun ban mamaki mece ce wannan munasaba yace wahiya annahu kama yamna'u nufudhul asbabi ma'ana kama yumna'u nufudhul asbabi ma'a wujudiha kamar yadda ake hana in kaga dama ka karanta kama yamna'u ma'ana Allahu kamar yadda Allah kan hana zartuwar sababi tare da sababin akwai sababi amma kuma sakamakon sababin bai samu ba mace mai haihuwa miji ma lafiyayye wanda aka san shi yana haihuwa ba komai kuma amma Allah madauki sai hana da bai zo ba an yi wannan ko ba ai ba da yawa zaka samu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba wata illa yasa a jikin matar ba ko a jikin namiji sababin ne da ake samun da ta hanyar sa shine haduwar namiji da mace kuma a ce kowanne lafiyayye ruwan kowanne kuma kalau yake ba shine sababi ba to ai sababi ana iya samun sa kuma asar din sababin ya takhallaf ya zama ba a same shi ba mun fahimci wannan to shine ne yake faɗi nan kama yamna'u nufudhal asbabi kamar da Allah kan hana zartuwar sababi ya hana sababin yin aikin sa ma'a wujudi ha tare da shi sababin kun gane wannan ko kamar gurgurdan misalin na bari yanzu yace fa innahu yujiduha to Allah subhanahu wa ta'ala yakan samar da abubuwan da yake so ya samar biduni sababiha ba ma tare da sababin ba wancan aikin sa ne abinda aka sani na al'ada shine sababi in ya hadu da kaddara to dole abu ya auku domin kaddara da mai ita ce mai zartar da komai ko mashi'ar Allah kenan to idan aka samu haduwa ga sababi ga mashi'a dole abu ya samu to amma idan ba mashi'ar sababin kadai aka samu abu zai faru ba zai faru ba saboda dole sai Allah madauki ya ga dama ga sababi in dai kun fahimci me ake nufi da sababi misali in ba ku misalin da kowa na cikin sa cin abinci me yasa ake cin abinci dan aji ai maganin yunwa ko ba ka bane ai maganin yunwa akan iya samun mutum bai ji yunwa ba ko bai ci abinci ba mun fahimci wannan kunga wancan sababin babu shi amma an samu asar din sa ba tare da wani abu ba domin Allah subhanahu wataala shi ke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fadin cewa shi da ya hana sahabbai yin dore ko shige wani kuke fada nan shige muke cewa ko yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su sai suka ce to ai kai kana sai ce ai shi ubangiji yana ci da shi yana shayar da shi kunga abinci da cin sa sababi ne na ai toshe yunwa a samu karfi a jiki to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi karfin a jikin ba tare da an ga abincin da ya ci ba mun fahimci abin nan haka nan misali na dore ko a duk ana faɗa shi yana da cewa idan ma ai rashin mutum bai tashi yayi suhur ba rashin yin suhur dai shine ko a ce dore ko a ce shige amma ko kuna nufin shige shine shige shine me idan mutum yayi da gangan na na shine shige to to ni na dauka duk dai ne to shikenan na samu karin ilimi dore mun fahimci abin sai to mu kyalle wannan misalin menene sababin mutumin da ya karatu ya samu aiki an yi karatu ko karatu da samun course din da ake bukata ko sharuɗan da ake bukata kafin a dauki mutum aiki ga wani yayi karatun ya samu sharuɗan duk da ake so ya nemi aikin amma bai samu ba sababi ya samu amma asarin sababin takhallafa saboda li takhallufil mashi'a saboda mashi'ar Allah bata zo ba in ko aka samu mashi'a to ko ba sababin can za a samu sai ka samu wani saboda Allah ya nufe shi shi bai cika sharuɗan ba ma saboda wani sababin daban sai ka ji ya samu aiki to yanzu kun fi gane wannan misali to ku kyale wancan da ana shafewa da mun shafe shi ya riga ya fito an faɗa to shine sai yake cewa ana iya Allah subhanahu wataala kamar yadda yake hana sababi yayi aiki tare da samun sababin to Allah kuma fa innahu yujiduha zai iya samar da abubuwa a samu abu kamar misali mai neman aiki zai iya samun aiki biduniha ba tare da sababin ba ba tare da karatun ba ba tare da mai ba Allah zai iya bashi aikin saboda in an samu wani mai shugabanci a gun yayin rashin daidai ko ana samu ko ba a samu to shi to sai ce dan me Allah dan me wannan abu ya faru li yadulla zalika ala ko li yadulla zalika anna al asbaba kullaha mundarijatun fi qada'ihi wa qadarihi wannan duka dan ya nuna mana cewa su sabubba baki dayan su suna karkashin qada'in Allah ne hukuncin sa da kuma wato kaddarar sa kaddaran nan da hukuncin Allah shine ake cewa al qada'u wal qadar karkashin sa komai ke tafiya in Allah ya so abu to zai faru ko sababi akwai shi ko babu sababi haka ne in Allah ya so zai iya samarwa mutum da koda babu sababin aure kamar yadda ya biyo Maryam da babu sababin aure to wannan shine misali da ake so a fahimta mun gane wannan yawa to shine sai yake cewa famtana min al-kalami thalathata ayyam wannan bawan Allah annabi Zakariya sai ya hanu daga yin magana ma'ana ya zama baya magana kwana uku wa amarahu Allah sai kuma Allah subhanahu wataala ya umarce shi an yashkurahu ya gode ma Allah wa yukthira min zikrihi ya yawaita ambatansa shine wa zkur rabbaka dai ambata wa yukthira min dhikrihi bil ashiyyi wal ibkar, da marece da kuma safiya. Ya fara ambaton marece dan to karshen aya ya dace da yadda ya dauko. Na'am. Min dhikrihi bil ashiyyi wal ibkar hatta idha kharaja ala qaumihi, har sai da wata ran ya fito wa mutanansa. Wannan ya dauko shi ne daga abin da ya faru a suratu Maryam. Fa kharaja ala qaumihi hum min al mihrab, daga cikin mihrabin. Fa auha ilaihim, sai musu wahayi. An sabbihu bukratan wa ashiya, ngani cewa ku yi tasbihi bukratan da safe, wa ashiyan kuma da marece. Kaga auha bi ma'ana ashara, abinda ake nufi da shi kenan anan. Saboda me yana cikin wannan kwanaki uku na rashin magana, don haka ba zai iya bude bakinsa ya ce ku yi tasbihi kuma ku gode ma ubangijinku safe da marece ba, a'a sai dai ishara ku yi tasbihi. Allah madauki ilmantar masa wata hanya da zai gaya musu, kuma ya gaya musu ai awwalan nahari wa akhirahu, ma'ana farkon wuni da kuma ƙarshen wuni, shi ake nufi da nabin nan annahar da kuma abin da kai bukratan wa ashiya. Wannan dama ku riga kun sani. Banda wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu labari. Yace wa idh qalatil mala'ikatu, ka karanta nan yau, wa idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, ya ke maryamu, inji mala'iku suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ki, ya kuma tsarkake ki, ya kuma zabe ki akan sauran matan duniya baki daya. Wannan nassin alqur'ani, Allah ya zaɓi Maryamu akan sauran matan duniya. Ya Maryamu, suka ci gaba da cewa ya ke Maryam, uqnuti, ki da'a ga ubangijinki, shine qunut, dawamu ta'ati li rabbiki, ga ubangijinki, wasjudi, kuma ki sujada, warka'i, ki ruku'u, ma'ar raki'ina, tare da masu ruku'u. Dhalika, Allah madauki ce wannan abun da kaji an baka labari, min amba'il ghaibi, yana daga cikin labaruka na gaibi, labaran gaibi ne. Me ma'anar labaran gaibi? Labaran da lokacin da suka faru baka nan, kuma baka yi karatun wani littafi ba, ballanta naka san su, don haka babu wata hanya da zaka san wannan in ba wahayi da aka yi maka ba, shine ma'anar wannan. Sai gashi na ya faɗa ce wa ma kunt nuhihi ilayka, muke maka wahayin sa zuwa gare ka. Wa ma kunta ladaihim, baka kasance a gabansu ko tare da su ba. Id yulquna aqlamahum, yayin da suke jefa alqalumansu. Ayyuhum yakfulu maryama, wane ne zai zama shine mai renon Maryam? Domin lokacin da aka haife ta, an kawo ta Baitul Maqdis, kuma da uwarta ta kawo ta, aka rasa ko ake tattaunawa, kowa yake ja, wane ne zai dauke ta a matsayin shine mai renonta? Annabi Zakariya yace shine, wannan yace shine, wannan yace shine. Sai aka ce to ai ƙuri'a, wannan ƙuri'ar ita ce Allah ke ishara aka zuwa gare ta anan wuri. Yayin da suka jefa alƙalamin su a cikin ruwa, ayyuhum yakfulu maryama, a lokacin kuma sai alƙalamin ko abinda shi Annabi Zakariya ya jefa shine yace, sai zama shine ya rinjayi sauran akan zai wato dauke a tarbiyarta. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun, kuma baka nan a gaban su, baka nan tare da su a lokacin da suke musu, suke jayayya akan wannan lamari. Kun gani wannan, dan a tabbatar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan labari ai na same shi, bai karanta littafin ahlul kitabi ba. Wannan yana ƙara ƙarfafa mana wannan zancen, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karanta komai na littafin ahlul kitabi ba, amma wahayi ne Allah madauki ya bashi labari. Shi yasa ake kiran banu Isra'ila ko ahlul kitabi su zo su tabbatar da gaskiyar alqur'ani ta hanyar abinda aka wato ko in ce gaskiyar abinda aka saukar musu ta hanyar gaskiyar alqur'ani, tunda alqur'ani shine yazo musaddiqan lima ma'ahu. Mun fahimci wannan? To mu je cikin littafin Malam Sa'idi. Yace yunawwihu ta'ala, Allah ta'ala yana ishara, yana tambihi, yana fadakarwa, bi fadilati maryama, yana fadakar da mu, yana nuna mana falalar Maryam, wa uluwi qadriha, da kuma daukakar alqadarinta, da darajarta, wa anna almalaikata khatabatha, kuma cewa mala'iku sun mata magana, bidhalika, da wannan falalar da darajar. Faqalat, sai mala'ikun suka ce ya Maryamu, ya ke Maryam, inna allaha astafaki, Allah fa ya zabe ki. Kaga wannan bayan labarin da aka ba mu cewa Allah ya zabe Ali Imran nan kuma an fito da Maryam uru-uru aka fadi cewa Allah ya zabe ta. Ma'ana ai ikhtaraki Allah ya zabe ki wa tahharaki ya tsarkake ki min al-afatil munqisati daga musibu da matsaloli da cututtuka waɗanda suke sa na ƙasa a jikin mutum. Wastafaki ala nisa'il alamin Allah kuma ya zabe ki akan a wato matan duniya baki daya matan halitta baki daya to mana yake cewa al-istifa'ul awwal yarji'u ila sifatil hamidati wal af'alis sadidati zaban farko ai an fadi kalmar istifa'in sauna sau biyu inda kana bin nasu inna allaha astafaki ko sai aka ce wa tahharaki to wannan zabin na farko malami yake cewa yarji'u ila sifatil hamida yana komawa ne zuwa ga siffofi abin godiya abin yabo a jikin mutum wajen ayyukansa wal af'alis sadida da kuma ayyukan da suke kan hanya saboda aikin da suke kullun na ibada kullun na kusantar ubangiji ta siffantu da siffofin da ta cancanta a yaba mata to wannan siffofin su ne ake faɗa ake ishara zuwa gare su aka faɗi wannan tahara din ko tatahirin da Allah madaukaki ya sa mala'iku su gaya mata cewa an tsarkake ta mun fahimci wannan wal istifa'u thani zabe na biyu shi kuma yarji'u ila tafdhiliha ala sa'iri nisa'il alamin kun fahimci wannan abinda yake faɗa anan shine me hikimar maimaita istifa'i har sau biyu aka ce inna allaha astafaki wa tahharaki sai kuma aka ce wastafaki ala nisa'il alamin wannan din ya nuna mana domin Allah madaukaki baya maimaita abubuwa abu daya a maimaita shi ba tare da hikima ba duk abin da kaga Allah ya maimaita shi akwai dalili akwai hikima na farko istifa'in na tsarki da halaye da ayyukanta da kuma abin da ya shafi siffofi da ta siffantu da su siffofi masu kyau abin godiya mun gane wannan na biyu kuma ana gaya mana ne kamar a ce abin da ake nufi da istifa'i shine tafdili ma'ana wastafaki ala nisa'il alamin ay faddalaki ala nisa'il alamin kun gane wannan to shine abin da ke wal istifa'u thani yarji'u ila tafdiliha ala sa'iri nisa'il alamin imma ala alami zamaniha ko dai ya zama abin da ake nufi duniyar zamaninta talikan zamaninta halittar zamaninta tafi kowa a zamaninta shi ake nufi kun gane aw mutlaqan ko kuma ya zama gaba ɗayan matan duniya daga farkon tarihi zuwa ƙarshen sa shi ake nufi ko ne zai iya dauka saboda lafazin ya dullu ala hadha wa qad yadullu ala al-akhar mun fahimci wannan sai ce wa in sharakaha afradun minan nisa'i fi dhalika ko da dai wasu daga cikin mata ma sun yi tarayya da ita a wannan guri kun ga wata kyakkyawar fahimta anan wancan nassi ne ya faɗa ɗayan ma nassi ne ya faɗa nassi baya karo da nassi in Allah ya faɗi abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya soke shi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah madauki shi ma baya soke masa nasa ma'ana in dai an bar mu da shi akan haka a cikin wahayin da muka samu a Qur'ani mun fahimci wannan ma'ana kenan matan da aka samu ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa musu wannan sifa cewa su ne shugabannin matan duniya to wannan yana nuna sun yi musharaka tare da ita Maryam ba maganar mu mu zo mu ce to wace ce tafi Maryam ce ko Khadija Khadija ko Fatima ko wannan a dukkaninsu shugabannin matan duniya ne saboda me wancan ya tabbata da nasi wancan ya tabbata da nasi kore kowanne ɗaya daga ciki zai jefa ka cikin matsala mun fahimci abu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ga kuma nasi a Qur'ani da Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tufka da walwala muddin dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karfin yadda ake aiki da Qur'ani haka karfin yadda ake aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wajen abin da ya shafi wujubin ai aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka cewa in kana karanta Qur'ani da ka karanta ka fahimta sai ka ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fahimtarka gajeriya kuma wadda take takaitacciya mai naƙasu sai ka ce kai wannan hadisin a fahimta ta ya saba mu ayat can to don haka bari mu watsi da wannan hadisi sai mu kama aya domin aya ita ce gaba da hadisi tabbas aya ita ce gaba da hadisi amma in hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yadda wajibin kai aiki da qur'ani yake akan ka haka wajibin kai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake baka da iko baka kai matsayin da zaka ce ka tura wani hadisi a fahimta irin taka saboda guntuwar fahimtar ka cewa ya saba wata aya malamai su ne suke yin tawfiki tsakanin aya da hadisi su ce kai wannan hadisin lalle kaza yake nufi wannan hadisin kuma kaza yake nufi sai su kore abinda ake tawahumin samun sa na tufka da walwara domin in mun yadda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai kamar yadda alqur'ani yake wahayi to dan me Allah zai faɗi wani abu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya walwale ai ba za a samu wannan ba don haka sai mu dauka abinda Allah madauki yake nufi nan tabbatar da wannan abu ga Maryam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi cewa kamar yadda Allah ya faɗi wannan na Maryam ne to ba a kore abin ga wata ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa Khadija radiyallahu ta'ala anha sai ashe ashe da Khadija da Maryam misali duka wannan sifa ta tabbata a gare su Allah ya sa ku fahimci wannan shine ya gaya mana yake cewa wa in sharaka ha afradun minan nisa'i koda wasu daidaikun mata su ma sun yi musharaka da ita fi zalika a wannan sifa din ka Khadijata kamar Khadija wa Aishata wa Fatimata duk waɗannan nasu ya zo a kansu mun fahimci wannan kamar yadda nasu ya zo akan waɗannan sai mu ce nasu ya zo akan Maryam don haka dukkanin su sun yi musharaka akan cancantar wannan sifa din maganar Allah bata kore ta manzon Allah ba maganar manzon Allah bata kore ta Allah ba kowanne yana aikin sa a inda yake mun gane wannan wani shi ake cewa me jam'i tsakanin maganganu da kila kai kake ganin akwai sabani wasu malaman za su ce ma asalin ma me kawo zancen sabani in an ce sabani abinda ake nufi da sabani shine nassi yayi isbatin abinda wani nassin ya nafi ko idan kuwa wani nassi ya tabbatar da wani abu sai wani nassin ma ya tabbatar da wani abu to babu dalilin da zai sa sai mun tabbatar da tufka da walwala mun gane domin wannan abun zamu iya cewa maganar cewa wastafaki ala nisa'il alamin sai a ce to ba mafhumi mukhalafa za a dauko ka ce wata matar kenan ba za ta cancanci wannan sifar ba kar mu kai ga wannan sai mu ce wannan tabbatar da wannan sifa ne na nisa'il alamin gawa Maryam nassin da zamu samu kuma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan Khadija ko Aisha ko Fatima radiyallahu ta'ala anhunna sai mu ce menene shi kuma nassi ne na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da wannan shugabancin nisa'il alamin ga wasu matan tare da Maryam akwai rikici akan wannan haka baka buƙatar ka je ka ƙaryata hadisi baka buƙatar ka zo kai kokonto a ayar a alqur'ani ban sani bidiyon wannan ko kun fahimce shi wannan manhaji ne misali ne wannan masalar akwai irin waɗannan abubuwan da dama in ka rike wannan manhaji insha Allah kuma shine manhajin malaman magabata wato malamai magabata ba za ka samu suna gaggawar su rusa wani abu na qur'ani ko wani abu na hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda galibin wanda za ka samu suna shiga irin wannan abin da hankalinsu to qur'anin ne ba su sun fahimce shi ba ba su fahimci kuma hadisai yadda aka tara su ba sai su tsammani irin karirayin da waɗanda suke sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fadi cewa maganganun hadisan nan ana tara su ne kawai dan hidimar wani abu to nan ba haka bane duk abin da ya tabbata malaman hadisin nan suka yi kokari suka fidda cewa wannan hadisi ya inganta to tabbace akwai shibuhun yaqini cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakika ya faɗi wannan magana kuma sai dai ai taujihin abin da yake nufi dan kar a samu fahimtar gurguwa ta zama cewa ta sabawa abin da yake shine dai yace wa in sharaka sharaka ha afradun minan nisa'i fi dhalika ka khadijata wa aishata wa fatimata lam yunafi al-istifa' al-madhkur kun gani wannan abun bai kore zabin da aka yi wa Maryam ba wancan tabbatarwar da aka yi wa Khadija da Aisha da Fatima radiyallahu anhunna wannan bai tabbata bai kore abin da aka tabbatarwa wa Maryam kuna ban sani kuna bi na kuwa sosai ana fahimta zancan yawa to sai ce falamma akhbaratha almalaikatu yayin da mala'iku suka bai wa Maryam wannan labari bistifa'illahi iyyaha cewa Allah ya zabe ta wa tatahiriha da kuma tsarkake ta da yayi كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة أتكيو أنه أكوي نعمة ببا كما أكوي كوتا ببا شيني الجسيمة من جلمة نأبندا ما يوجب لها القيام بالشكر يا فتا يا باتا وانا نئما ببا يكوما وانا نكوتا مي جرما دن يا وجب تامتا واتو يا حيفد وانا أبو لزي وجب تللي واتو إت مريم تسعيو دبو دياغ الله سبحانه وتعالى فلهذا قالت لها الملائكة نهاك ملائكة سكتير إتا يا مريم اقنوتي لربك مغتين دا أمتا وانا نئما هيك ماتا تبودي ya zata gode shine ta cigaba da da'a ga ubangiji subhanahu wataala kunga annabawa da dangin annabawa da salihan bayi idan akai musu ni'ima me suke godiya suke to haka ake son bawa salihi godiya kuma ba wai ta baki ba sai ya Allah na gode godiya a aikace in amma ni'ima ka gode a aikace godiya a aikace ita ce a cigaba da da'a Allah yayi maka ni'ima ya baka da misali shi muna zancen da za ga wani yayi aure ya shekara da shekaru ba a haihu ba ita samun damuwa ko ta mace ta yi aure shekara da shekaru ta dade ba ta haihu ba wannan lamari ne na Allah ayi hakuri a kwantar da hankali ran da Allah ya kawo shi ba mai hana shi sai ai ta shiga damuwa ai ta shiga damuwa to ran da yazo kuma Allah ya bada dan sai kaga kuma maimakon a godewa Allah ta hanyar ci gaba da bauta da addu'o'in nan da ake yi da tsayuwar daren nan da ake yi da to ran da dan yazo shikenan kuma sai ga an koma an shan take sai bayan sati in aka yi masa biki sai shekara ta zago sai ai birthday an koma bid'a an manta godiyar Allah subhanahu wataala shikenan kuma sai a shiga abubuwan da Allah baya son su Allah in yima ni'ima godiya kake in kai godiya sai ya kara la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wannan abu ne sananne dan haka duk mutumin da yake son ya samu karin ni'ima daga Allah to ya gode wa wanda aka bashi ya gode wa Allah akan wacce aka bashi to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku suke cewa ya maryam qunuti li rabbiki qunuti li rabbiki yace alqunutu ko alqunutu alqunutu dawamu ta'ati shine dawama da da'a shine abin da ake nufi qunuti shi yasa malamai suke fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawamin qunuti har ya bar duniya abinda ake nufi da qunuti shine dadewa a karatu karatu dogo musamman a sallar asubahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatunsa a sallar asubahi wannan shi ake cewa qunuti ba qunuti na karatun addu'ar da ake yi ko in ce da yazo a mazhabar malikiya da shafi'iyya suka dauka ita ce mustahabbi ne su yi wannan hanafiya da hanbaliya ba sa yin wannan irin abu na wato alqunuti na sallar asubahi saboda rashin tabbatar haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi sifatid dawam amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alqunuti ta addu'a akan wani yanayi da aka shiga ko wani bala'i da musulmi suka shiga a duniya ko makamancin wannan wannan shi ne abin da ya tabbata to mu je ne wannan kun san shi a babin fiqh dan haka abin da ake nufi alqunut yace dawamu ta'ati fi khudu'in wa khushu'in wato ta kaskantar da kai da risnawa ga Allah subhanahu wataala sannan suka ce wasjudi kuma ki yi sujada warka'i ki yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu ruku'u khassa sujuda me yasa yake bance sujuda da ambato war ruku'a da kuma ruku'a ruku'u damme li fadlihima saboda falalarsu wa dalalatihima ala ghayati alkhudu'i lillahi saboda sun fi kowanne aiki na bawa a nuni akan kokarin bawa ya nuna kaskancinsa ga ubangiji idan mutum zai risina matukar risinawa me yake yi koyi ruku'u ne da ma koyi sujada ko sujada ita ce sama inda zai dauki wannan goshinsa goshi kuma a cikin jikin dan adam babu abin da dan adam yake ji da shi da alfahari da shi da jin daukaka sa irin goshinsa don haka matukar abin da zaka yi na girmamawa ga Allah da risnawa gare shi shine ka sa goshinka a ƙasa abin da Allah yake so kenan shi yasa kun ga annabi sai aka fara da shi domin shine babban abin da ke nuna wato kaskancin bawa da kuma wato risnawarsa ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid
mafi kusancin halin da bawa ko halin da bawa yafi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da yake halin sujada shi yasa hadisi mu yawaita addu'a a wannan hali domin kuwa ya cancanta Allah mu dauki karbi addu'a to Allah karbi addu'a to dan abin da ake nufi kenan fa fa'alat maryamu sai maryam ta aikata haka ta zama cikin masu kunuti ta zama tana sujada tana kuma ruku ma amarat bihi shukran lillah fa fa'alat maryamu ma umirat bihi shukran lillahi ta'ala wa ta'atan maryam sai ta aikata abinda aka umarce ta da shi dinnan dan me shukran wa ta'atan lillahi ta'ala dan godiya da kuma da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala walamma akhbara Allah nabiyahu yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabin sa labari bihi an maryam dangane da maryam wa kaifa tanqalat biha al-ahwal da kuma yadda ta yanayin da halaye suka rika ciruwa da ita ma'ana daga wannan hali ta koma daga halin mahaifiyarta daga haihuwa tana fara girma aka mika ta a daki bauta daga nan kuma suka zo suka ta tattaunawa da musu tsakanin su wane ne zai dauki nauyin ta duk waɗannan abubuwa yayin da Allah madauki ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin haka wa kana hadha min al-umuri al-ghaibiyyati wannan kuma dama yana cikin al'amuran gaibi la tu'lamu illa bil wahyi wa da ba a sanin su sai ta hanyar wahyi qala to sai shi mun gane wannan mutum mana Allah madauki yana so ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari bayan ya bashi gashi ga yadda akai dangane da Maryam sai yace to ya kamata ka sani wannan labarin da aka gaya maka ya zo maka ne ba ta hanyar wani kwakwale ba ya zo maka ne ta hanyar wahayi gaibi ne da baka san shi ba kuma wannan nassin yana tabbatar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba ko tunda gashi abun an kina shi gaibi ma'ana kafin a gaya masa da aka gaya masa ko ya zama cikin labaran gaibi wanda da gaibi ne gare ka yanzu gashi an gaya maka ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa wani abun gaibi ana gaya masa amma duk abin da ba a gaya masa ba ina yake yana nan a cikin gaibi bai san shi ba kun fahimci wannan abu wannan bare ma mi wannan din can me ma'anar kenan rashin sanin gaibi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi musharaka da Allah ba wajen ilimin sa ilimin Allah daban yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban bai kai na Allah ba amma ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yafi na dukkan sauran halitta mun gane wannan Allah ne yake gaya masa abin da yaso ya gaya masa kuma da dama illa man irtaba min rasuli sai wanda Allah madaukaki yaso ya gaya masa daga cikin manzanni kaga ashe kenan kafin a fada gaibi ne bayan an fada dangane da shi ya zama ba gaibi ba wanda bai sani ba ko yana nan a gaibi a gare shi Allah sa kun gane wannan amma wanda zai ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba to ya kawo na kasa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ne ya kamata ya ji tsoron Allah domin ko Allah madaukaki shi ya gaya mana cikin alqur'ani ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗa da kansa cewa bai sani ba ko ba maganar wai Allah ne ba mu labari kawai qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wannan Allah ne ba da labari ko tunda illa Allah din nan ba wanda ya fita daga ciki sai Allah ma'ana babu duk wanda ke cikin samai da ƙasa to babu wanda ya san gaibi sai Allah can kuma a suratu al-a'raf Allah madaukaki ya gaya masa ya umarce shi qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko naf'an wala darran ne wanne ne na al-anbana al-anfal ba na al-a'raf nake fada ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء wannan me yake nufi ashe da na san gaibi me kenan ma'anarsa ashe ban san gaibi ba don haka Allah ne subhanahu wa ta'ala ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba ba wai na kasace ake gaya wa manzo ake lika ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in an ce bai san gaibi ba Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa amma gaibin nan mu fahimce shi nau'i akwai ghaib mutlaq da ghaib nisbi to wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba shine mutlaq din mutlaq din shine ilimin Allah al-ghaib al-mutlaq shine abinda Allah kadai ya san shi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba amma abinda yake ghaibi ne nisbi, wani ya sani wani bai sani ba, annabawa sun sani mu jama'a ba mu sani ba, to wannan ghaibi ne da za a ce ghaibi ne a gare mu ba ghaibi bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Allah ya ilmantar da shi, mun fahimci abu? To nan ma shine zancen da ake yi. Allah subhanahu wa ta'ala sai yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka, wannan yana daga cikin amba'il ghaibi. A suratu Hud, bayan Allah madauki ya gama irin wannan labarai na annabawa, can sai ya amfani da tilka, sai ce tilka min amba'il ghaibi, amma sai ce nuhiha ilayka, ba nuhihi ba, nan kuwa da yake zalika da yake muzakkar ne, ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka, wannan yana daga cikin an wato labaran ghaibi wanda muke wahayin su zuwa gare ka. Sai ce wa ma kunta ladaihim, baka gaban su, baka nan tare da su, ai indahum, ba a wurin su kake ba a lokacin, id yulquna aqlamahum, yayin da su annabi Zakariya da mutanen suke tare da shi, kowa yake hankoran, yake kokawar, yake so a bashi damar shine zai reni Maryam ta zama a hannunsa, a yayin da yulquna aqlamahum suke jefa alqaluman su, ayyuhum, don a gano wane ne ya kufulu Maryama, zai reni Maryam. Lamma zahabat biha ummuha, yayin da mahaifiyarta ta tafi da ita, ila man lahumul amru, zuwa ga waɗanda lamari ke hannunsu, shine man lahumul amru, waɗanda lamari ke hannunsu, shugabannin gari kenan, ala baitul maqdis, ko shugabannin kulawa da baitul maqdis, wato ɗakin bautar Allah subhanahu wa ta'ala, fatashahu, sai dukkaninsu kowa ya nuna hankoran yana so, mana kowa sai ya nuna bukatarsa, shine man tashahu, aka samu shuhi, shuhi shine bukatar a baka, ko tare da kokarin hanawa, ko yawa, to shine dama ma'ana fatashahu, kowa sai ya kawo cewa yana bukata, wata khasamu, har suka yi husuma a tsakaninsu, ayyuhum yakfulu Maryama, wane ne wanda zai jibinci tarbiyar Maryam da kuma renanta. Ai kuna gane da kissar, ko muna binta ne a karance, yawa. Allah madauki ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ne yadda aka haifi Maryam, da yadda akai kaza, da yadda akai kaza, aka zo har akai busharar haihuwar ta, bayan busharar kuma sannan aka zo annabi Zakariya ma ya ji dadin abin da ya faru, shi ma ya roka a bashi, aka bashi, sannan sai aka dawo kan Maryam, ake ba mu labarin cewa mala'iku sun zo mata, sun mata bushara, kafin busharar sun gaya mata cewa Allah madauki ya tsarkake ta, ya zabe ta, ya tsarkake ta da halaye masu kyau, sannan ya fifita ta akan matan duniya, sannan sai suka ce tunda an muke wannan kuma ki godiya, ki risina, ki da yawan da'a, da kuma sujada, da kuma ruku'u ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan an faɗi wannan, sai kuma Allah madauki yake cewa waɗannan abin da kake ji, yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai labaran gaibi ne da muke gaya maka, baka nan tare da su a lokacin da jama'a, da uwar Maryam ta haife ta, ta zo da ita Baitul Maqdis, ta zo da ita gurin shugabannin Baitul Maqdis masu bautawa Allah a wurin, cewa to ga wannan yarinya, so nake ta zama ita ma mai bauta a wannan wuri, wane ne zai dauki nauyinta, wannan shi ni ne, wannan shi ni ne, wannan shi ni ne, sai aka ce to bari me za a yi, ƙuri'a za a yi. Wannan shi ne maganar aqlamahum, da yulquna aqlamahum, aka je bakin teku, aka jefa, ko bakin ruwa a jefa, a ga wane ne nasa zai dago, aka yi wannan, sai aka samu annabi Zakariya, shi ya ci wannan ƙuri'a da aka yi, cewa shi ne wanda zai dauki nauyin Maryamu ya kula da ita, shi ne Allah madauki ba mu labari a baya, wa kaffalaha Zakariya, ta hanyar wannan kun ga ya ba mu labarin abin da ya faru ne, kaunan wa qadaran la sababan, sababan ne shine sai yanzu ake gaya maka sababin yadda abin ya tafi hannun annabi Zakariya, ga yadda aka yi ƙuri'a aka yi, shine ya sanya abin a hannunsa. Allah sa kun gane abin, yau to shine fatashahu wa takhasamu ayyuhum yakulu Maryam wa qatara'u, suka yi ƙuri'a alaiha bi an alqau aqlamahum fi an-nahr, suka je wato ruwa, suka jefa alqalumun su a ciki, fa ayyuhum lam yajri qalamuhu, wanda alqalumun sa bai gudu ba, ba ruwa bai tafi da shi ba, to shikenan ma alma'i, wanda ruwa bai tafi da shi ba, falahu kafalatuha, sai suka ga na annabi Yahya, annabi Zakariya, yadda ya jefa shi din nan, haka ya tsaya a wurin, sauran kuma nasu ruwa ya tafi da su. Wannan tafiya da ruwan da yayi da alƙaluman su da barin na annabi Zakariya, shi nuna cewa annabi Zakariya shi ne ya ci wannan ƙuri'a, kuma shi ne zai ɗauki Maryamu a matsayin mai wato kula da ita. Me yasa wani zai tambaya, na ɗauka za a samu mai tambaya, tunda muka ɗauko wannan kissar, cewa to ina babanta, tunda har aka zo ana wannan dama na bari, sai anan mutum zai tambaya ina mahaifinta, tun tana ciki mahaifinta ya rasu, mun fahimci abin? yawa imra'atu imran shi imran ya rasu bai ga yarsa maryam ba mun gane ko yawa yar matarsa hanna ita ce ta haife ta kuma lokacin shi ya rasu dai haka kenan ashe tana bukatar lokacin da naƙuda ta zo da jin me za ta haifa gashi kuma tana da rauni babu mai gidan da zai kula da ita a dauki nauyin yaro tun daga can ta fara kukan cewa to fa babu wanda yadda za ta yi ta dauki ta sadaukar ma da wannan da mai hidima ne ga daki domin idan aka ce dan yana hidima ga daki to dama kulawa ta duniya ma akwai masu kulawa da shi kuma shi wannan abu tunda babu uban nan ya tafi to yanzu gashi an haife ta kuma ba yadda da take sa ran ta fi so a ce namiji bane sai ta zama mace ce to duk da haka ta cika abinta ta dauki wannan yarinya Maryam ta kai ta Baitul Maqdis to a wurin kuma dole ne tunda babu wani wanda yake shine aula min jihatin nasabi da wannan abu ko kuma a ce saboda dama ta kawo ta ne domin alwashin da ta yi to dole a duba wane ne zai kula da ita tun tana karama har ta zama babba mai hidima a wannan wuri shine suka yi ta wabi suka yi ta da wuri wannan shi shine wannan ma ce shine sai aka ce to aje bakin ruwa ai qur'a ko aje fa alƙalamin sa aka je fa alƙalami kowa nasa alƙalamin ruwa ya janye shi ya tafi da shi sai na annabi zakariya ya tsaya kyam inda yake shikenan shine shi qur'a sai aka dauki maryam sai aka bashi shine mai kula da ita mun gane wannan nan can wannan dai abin da yake cikin abin da aka fahimta kenan wannan nan so shi fa ayyuhum lam yajri qalamuhu ma'al ma'i falahu kafalatuha fa waqa'a dhalika li zakariya nabiyihim wa afdalihim sai wannan abu ya auku ga annabi zakariya dama shine annabin su kuma shine mafifici a cikin su falamma akhbartahum ya muhammad yayin da ka ba su labari ya kai muhammad nan tafsirin sa'idi ne malam sa'idi ne yake fassara siyakin waɗannan ayoyi da yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka to kamar Allah yana ce masa yayin da ka ba su labari ya muhammad bi hadhihi al-akhbar da waɗannan labarai allati la ilma laka wala li qaumika biha wanda kai da kai da mutananka waɗanne ne mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa a zamanin sa sahabban da kuma ma wanda ba su ba nan yafi umumi kace qaum in an ce qaum ana nufin larabawa baki dai qurayshawa yau domin shi yasa akai amfani da lafazin qaumin yazo kuma a wata ayar dama wala qaumika min qabli hadha ko to wannan abun dan ya nuna ba zancen sahabbai da suka imani ne da shi ba a umuman kabilar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin inda ya fito ba su da littafi kafin wannan lokacin ballantana su san wannan labari Allah sa kun gane abin da yake yawa sai sai wala la ilma laka wala li qaumika biha da kai da mutananka duk wato ba su da ba ku da ilimin wannan abu to yayin da ka ba da wannan labari gashi kuwa kai baka taba karanta wannan littafi ba babu wani ba quraishi da ya taba karanta wannan kissar duk larabawan duniya a lokacin ba mai ba da labarin larabawa dai ana nufin waɗanda suke quraishawa da a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba mai ba da wannan labarin cewa ai akwai wata baiwar Allah sunanta matar Imrana ta haifi an sa mata Maryam kuma Maryam din aka zo da ita Baitul Maqdis aka kaza duk ba za su ba wannan labarin ba don me ba su karanta a littafin waɗanda suka gabata ba saboda me don babu annabci bai zo ba a cikin banu Isra'ila zuwa gare su mun fahimta domin su ba banu Isra'ila bane su larabawa ne to don haka sai aka hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanansa cewa ba su san wannan ba sai ce to tunda haka ne dalla ala annaka sadiqun wannan labari yana nuna da ka baiwa mutanen nan labari ya tabbatar da cewa wannan labarin naka gaskiya ne wa annaka rasulullah kuma cewa kai lalle manzo ne na Allah haqqan tabbace da gaske babu wasa fa wajaba alaihim al-inqiyadu laka don haka wajibi ne gare su su jawo zuwa gare ka su bi abin da ka umarce su wamtithali awamirika kuma su bi umarnin da ka zo musu da shi kama qala ta'ala kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma kunta bi janibil gharbi id qadaina ila musa al-amra ba annabi sallallahu alaihi wasallam annam Allah duki ya ga masa a kisar annabi musa Allah subhanahu ta'ala ya kira annabi musa alaihi salatu wassalam zuwa ina turusaina ya gana da shi annabi musa ya ji maganar Allah subhanahu wataala a wannan ganawar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan baya duk wanda zai maka amfani da wasu abubuwan falsafofi ya ce ai duk abin da Allah ya yi ma lokacin da ake ba kowane annabi to annabi yana wurin wannan aya ta kare ta kuma kunta bi janibil garbi ba ka nan a gefen wato yammacin wannan dutsen abinda ake nufi a gharbiyyar jabal kuma malam tafsir suka faɗa abinda ake nufi kenan anan ma'ana yammacin dutse kuma wannan yammacin dutse shine shafi'il ayman wanda Allah mudu ya faɗa a wani wuri don haka abinda shine gefen dama shine kuma bangaren yammaci a jikin dutse anan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da annabi Musa Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka nan a lokacin da akai wannan amma kuma Allah ya gaya maka yanzu ya kamata banu Isra'ila tunda sun san baka taba karanta wani littafi daga cikin littafan su ba ya kamata su zo su gaskata cewa lalle kai annabi ne Allah ya aika ka kuma mutanenka da ba su taba jin wannan labarin ba da za su tambayi banu Isra'ila yaya ku kun san wannan labarin su ce eh kware haka yake a littafan mu to mu kuma wannan dan mu ne mu ba mu taba ji yaje ya karanta wani littafi ba to gashi ya zo mana da wannan labari su ma sai su kareta manzon ai su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yadda da cewa annabi ne kuma su bi umarnin da ya zo musu da shi daga Allah Allah ya sa mun fahimci abu wannan abubuwan suna nan irin su da dama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka nan akai kaza baka nan akai kaza din dan ya tabbatar masa da cewa wahayi ne aka bashi ba wani abu ne na ilimin gaibi ba sannan shi gaba إذ قالت الملائكة يا مريم كاكرانتا نا تو كارانتا دي لوكشين يا ذو منكو منتي نوني بيار طيب كارانتا باليبي كودا كارانتا كي مكا فسر إيا نس القرآن إن شاء الله الله كي مكو بيسي متاشا أكنسا أبين ديشا في نس واتو مالا سعيد
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
طيب توبا شاكا سنة لوكشن بذي اسم بابا فيكو الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة كمك أنبتا يا محمد أتكن ونن القرآن إذ يا إند قالت الملائكة mala'iku suke cewa ko suka ce ya maryamu yake maryamu inna allaha lalle fa allah yubashshiruki yana miki bushara bayan an zabe ta an mata busharar zabe da kuma daukaka ta akan matan duniya sannan kuma aka ce ta yi godewa allah subhanahu wa ta'ala sai aka ce mata kuma allah yana mata bushara bi kalimatin da wata kalma kalma minhu daga Allah ismuhu kunji kalma minhu ay min Allah ko amma sai aka ce ismuhu ba ce ismuha ba kuma shi wannan nan saboda dama kalmar nan ana nufin annabi Isa yawa shi ake nufi ismuhul masihu da siffar kalmar za a kawo sai shi ma'ana ba da siffar kalmar za a kawo a matsayin ta na kalma ba a hakikanin fassarar meye kalmar ba da ba zai zo muzakkaran ba sai zo mu'annathan ko to duk zamu ji shi insha Allah gobe ismuhul masihu sunansa almasihu isa ibn maryam zamu ji dai me ake nufi da almasihu gobe insha Allah dan maryama kun ganin shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa in dai lafazun bunu ibnu wanda yake yadullu alal bunuwati shine bunuwa ko diyantaka abinda za a dangana a ce wani dan wane in dai akwai shi to gashi a qur'ani amma an dangana annabi isa zuwa ga waye zuwa ga mahaifiyarsa don haka shi da ne ga mahaifiyarsa ba dan Allah bane wannan nasin abinda duk wannan ba wai an fade su ne haka kawai su dufatan ba a'a kowace duk kalma anan tana da wata manufa kuma akwai manya-manyan abubuwa da zamu tsaya akan su insha Allah mu ci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ibnu maryam wajihan fi dunya wal akhirah a duniya mutun ne mai daraja haka a lahira annabi isa yana cikin mutanen da mutanen duniya suka yi ittifaki akan kaunarsa da sansa banda yahudawa wannan ya nuna me ya nuna darajarsa domin musulmi sun yarda da shi kristoci sun yarda da shi kuma kasancewar da musulmi da kristoci adadin yawansu ya fi na yahudewa banda bai yahude ba za ka ji mai sukan annabi isa ba alaihi salatu wassalam mun bin jona abu
yawa
zamu zo muji haka nan wal akhirah ina da daraja alakhirah wa min al muqarrabin kuma ina cikin makusanta wani shi ma wani karin matsayi ne zamu ji abinda malami suka ambata Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin makusanta a wurin Allah subhanahu wataala in Allah madaki ya kai mu darasin gobe sai mu tashi akan abinda malam as-sa'idi ya ambata mana da kuma abinda wasu malaman suka ambata gurgudan yadda zamu samu fa'idoji dangane da wannan aya muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi in Allah subhanahu wataala ya kai mu ranar talata ita ce 27 ko to ranar muke sa insha Allah mu tsaya da wannan karatu ba dan mun gaji ba sai dan muna roƙon Allah madauki ya karba kuma ya sa albarka mu kuma kintsa ma harkar idi insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya yassari mana al'amuran mu Allah ya kai mu wannan lokaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.